Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 1 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine. Akalla mutane 36 ne suka sheka lahira bayan da wani jirgin fasinjoji da na dakon kaya suka yi karo a girka. Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin ficewa daga kasar ta mako daya bayan da Jamus ta dau mataki irin wannan akan jakadun Iran biyu.
Kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta ga nasarar da dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben shugaban kasar.
Tunda an kai ga nasara cikin wannan zabe, Ubangiji Allah ta fita alkhairi. Kuma mu mazauna Lagos, abinda muke tunani zai faru bai faru ba, Allah Ubangiji ya kare.
To shugaban Najeriya Muhammad Bazoum ya aika da sakon taya murna ga zababban shugaban kasar na Najeriya.
A yadda aka yi zaben nan cikin yanayin mutunta yanci da mutunta tsarin demokradiya da yanayin haske abu ne da ke jaddada matsayin demokradiya a babbar kasar ku.
Sannan muna tafa da rahoto kan kama shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa da yan sanda suka yi a jihar Kano. Da kuma shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Kai zai gabatar mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine, inda ya bayyana rashin daukan kwararren matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai Uzbekistan, Blinken ya faɗa wa manema labaru cewa idan da gaske Russia ta shirya don ɗaukar matakin sasantawar diplomasiya mai ma'ana domin kawo ƙarshen yakin, to Amurka ma a shirye take ta shigo cikin lamarin. Sai dai kuma ya faɗi cewa take-taken Russia har ma da na shugaba Vladimir Putin, wanda ke nuna buƙatar Ukraine ta amince da wasu yankin Ukraine su kasance ƙarƙashin ikon Russia, yana nuni da cewa Russia ba ta da ra'ayin wannan mataki. Ayar tambaya a nan ita ce ko shin Russia za ta kai matakin da za ta shirya janye hare-harenta, kuma ko za ta yi hakan bisa tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadar. Yawan mutane da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya karo da jirgin dakon kaya a arewacin Girka a yammaci ya cimma 36, inda akalla mutum 85 suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe, kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka, Athens. Jirgin fasinjojin ya nufi arewa da Athens ne zuwa birnin Thessaloniki, inda jirgin dakon kayan kuma ya taso ne daga kudancin Thessaloniki kan hanyarsa zuwa birnin Larissa. Akalla barin jirgin inda fasinjoji suke guda uku ne suka fadi sannan suka kama da wuta. Hukumomi sun bayyana cewa an yi jigilar kimanin fasinjoji 250 da suka tsira daga hatsarin, babu kwarzani ko kuma 'yan raunuka zuwa birnin na Thessaloniki cikin bas. Jirgin jigilar fasinjojin yana ɗauke ne da mutum 350. Akalla 'yan kota kwana 150 da motoci 17 tare da motocin ɗaukar marasa lafiya 40 ne aka aike wurin da hatsarin ya auku, domin nemo waɗanda za su iya kasancewa a cikin baragunan jirgin.
Nan gaba kaɗan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya, jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar zaɓe ta INEC da ƙasar ta bayyana ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC, wato Bola Ahmed Tinubu, a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Asabar. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
rawatanni dai na cewa tun a daren jiya ne dai magoya bayan sa a sassa daban-daban ta Najeriya suka fada tituna domin shagulgula tare da godiya ga Allah dangane da wannan rana da ya nuna musu na dan takarar nasu ya zame shugaban kasa mai ciran gado kamar da shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Muhammad Yakubu ya ayyana shi a daren jiya ko a shirahin yau din nan yanzu dai za a iya cewa bakin cikin da ya mamaye ƴan jam'iyyar APC ya rikide zuwa farin ciki sakamakon nasara na baki daya da ya samu a ƙasa to koya mazauna birnin Lagos ke ji da wannan nasara na dan takarar nasu da kuma jam'iyyar APC ga dai abinda wasu sun ke cewa
to sunana Alhaji Buhari mai hadi Gumel Jigawa State to alhamdulillah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaskiyar magana mu nan mazauna Lagos zaben da aka yi na Tinubu abu ne wanda yake iya tattare da jan hankulan mutane me jan hankulan mutane game da yanda aka yi zaben nan a jihar Lagos kowa ya ga irin abin da ya faru to amma fatan mu tunda an kai ga nasara a cikin wannan zabe ubangiji Allah ta fita alkhairi kuma mu mazauna Lagos abinda muke tunani zai faru bai faru ba Allah ubangiji ya kare sai le mutanen Hausawa an fito an yi zabe an zabi mutumin nan kuma an bahe goyen baya kuma kai ga nasara
sunana Abubakar Sada baban gida a mazaunin Lagos Sabaura lalle muna cikin farin ciki da samun wannan gagarumin nasara da muka yi a irin wannan lokaci a yau sannan kuma muna ta yan Najeriya murna da farin ciki ubangiji Allah sa wannan zabe aka yi ya zama alkhairi ga kasa baki daya masha Allah kuma muna roƙon adawa da su taho a hada kai a cikin da kasa gaba
sunana Aminu Tahir Umani alhamdulillah muna miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda aka yi zabe lafiya babu tashe-tashen hankula ba komi kuma zabe ne ingantacce free and fair election wanda ban taba ganin zabe irin wannan ba a tarihin rayuwata wanda aka kamanta gaskiya an yi zaben nan iya an ba kowa dama ya zabi gulgudan iya wanda yake bukata karkashe kuma Allah yayi mu zabin wanda ya kaddara mana Allah sa wannan shine mafi alkhairi a gare mu Allah kuma ya taimaki kasar mu gaba daya
ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos kenan game da nasarar da Aswaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya samu na lashe zaben kasa ko ina kawai ga dai a fadin tarayyar Najeriya mawaka da magoya bayan jam'iyyar APC ne ke cin karan su ba babbaka kamar haka Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos Nigeria
Ta yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar
A yau Laraba ne Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin fitewa daga kasar ta a wani matakin tankiya bayan da Jamus ita ma ta dau irin wannan matakin a makon jiya Umarnin ficewar da Jamus ta baiwa jakadun Iran su biyu korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da Iran ta yankewa Jamshid Sharmat dan kasar Jamus kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani a yau Laraba ya ce Jamus tana mata shigi akan harkokinta na cikin gida da kuma harkokinta na shari'a Iran zata wato Iran ta zargi Sharmat da laifin jagorantar bangaren kungiyar da ke goyon bayan masarauta wanda ke dauke da makami lamarin da danginsa suka musanta ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock bayan yankewa Sharmat hukunci a makon jiya ya ce akwai ayar tambaya a game da yadda aka kama Sharmat kuma bai samu damar kare kansa ba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garan bawul da shugaban kasar Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau Laraba kana ya yaba da matakan da aka dauka a kasar ya zuwa yanzu da yake ganawa da manema labarai a Tashkent Blinken ya ce ya bayyana muhimmancin yancin yan jarida da kuma baiwa yan kungiyoyin sa kai dama ya kuma tabo batun harkokin kokarin da Uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titiye inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abin koyi ga sauran kasashe Blinken ya ce kai ziyara Uzbekistan rana daya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga kasashen Asiya ta tsakiya matakin da ya bayyana a yau Laraba a matsayin wani kokari na karfafa haɗin kai a yankin
Gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban Niger Muhammad Bazoum ya aike da sakon taya murna ga dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wanda hukumar INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya na ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya ga wasikar ta kuma rahoton da ya hada mana.
A wasikar da sashen yaɗa labaran fadar shugaban kasar Niger ta aike wa manema labarai shugaba Muhammad Bazoum na Niger ya ce ya kai dan uwana zababban shugaban Najeriya Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu. Zaben da aka yi maka dan ka shugabanci Najeriya dama ce da zan yi amfani ita dan yi maka barka kun kuma yi maka fatan alheri da fatan samun nasarorin ayyukan da ke gabanka. Ina yi wa al'ummar Najeriya jinjinar ban girma saboda jajircewar su akan maganar tabbatar da demokradiya. A yadda aka yi zaben nan cikin yanayin mutunta yanci da mutunta tsarin demokradiya da yanayin haske abu ne da ke jaddada matsayin demokradiya a babbar kasar ku kuma alama ce da ke nuna ci gaban demokradiya a nahiyar Afirka. A ƙarshen wannan wasiƙa ta taya Bola Ahmed Tinubu murnar samun nasarar lashe zaɓe, Muhammad Bazoum ya ce da sunana da na al'ummar Niger ina ƙara jinjina maka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce bayan kammala bincike za ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Dogo a gaban kotu. Da yammacin jiya talata ne jami'an rundunar suka kama dan majalisar wanda ke wakiltar ƙananan hukumomin tudun wada da Dogo a majalisar wakilan Najeriya bisa tuhumarsa da hannu wajen tarzomar da tawakana a shekaran jiya Litinin a garin tudun wada da ke yankin kudancin Kano, zargin da ya musanta. Mahmud Kwari na ɗauki ƙarin bayani.
Rahotanni daga majiyoyin hukumar tsaro a Kano sun ce kimanin mutane uku ne suka mutu kuma da dama suka jikkata bayan da tarzoma ta barke a tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da NLPP a garin Tudun Wada. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Kano kuma yayi ƙarin haske dangane da batun dabke Alhassan Ado Dogo.
Yanzu haka yana babban sashen bincike manyan laifuka da ke nan babbai bangaren kisan kai an fara gudanar da bincike. Daidai lokacin da ake tattara sakamakon zaɓe a ƙaramar hukumar Tudun Wada akwai wato waɗanda suka je suka sanya wuta a ofishin NLPP na wannan ƙaramar hukuma wanda ta dalilin haka mutane biyu suka rasa rayukansu. Haka zalika bayan wannan abu ya faru mun kama mutane a wannan wuri wanda muka fara gudanar da bincike. Muna cikin bincike kuma sai muka ga faifan bidiyo yana yawo da waɗansu mutane da raunuka a cikinsu suna zargin cewa shi wanda ya bulala ta Ado shi ne ya harbe su. Wannan ce ta sa aka fara da bincike wanda muka ai ce masa da koran da ya tafi bai samu ya zo ba wanda muka dare shi muka kamo shi. A cikin su wanda abin ya faru da su an ja da ki bayanan su wanda da kuma muka jira wata babu da daya ya rasu. Da zarar mun kammala da cikin akan wannan zarge-zarge gaba daya za mu gurfanar da su gaba ɗayansu wanda suke hannu a gaban ku.
Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan mataki na 'yan sanda.
Sunana Rabiu Ahmad Kofar Mazugal. Lokacin da ka ce ka kai wani matsayi to dole ya zama cewa ka hana kanka ba da wata gudunmawa a kawo rashin zaman lafiya, domin duk lokacin da aka ce an kama wani babbato al'umma ba za su zuba ido ne su ga me zai faru, saboda dama za ka ga cewa an kama wata kila wani babba kuma daga ba sai ka da shiru. To fatan dai shine aiwa kowane bangare adalci.
Sunana Abdulhadi Abubakar. Kama Alhassan Ado Dogo da hukuma ta yi abu ne mai kyau, ganin cewa a baya ana zargin cewa irin waɗannan manyan 'yan siyasa da ake zargi da yin waɗansu abubuwa marasa dacewa a lokutan zaɓe ba a hukunta su ko kuma ba ma a kama su. Kuma da yake ba zaɓe na shugaban ƙasa kawai za a yi ba, akwai zaɓen gwamnoni da za a yi nan gaba daga na gaba kan ga zurfin ruwa kamar yadda Hausawa kan ce.
A nasu ɓangaren masana dokoki da harkokin shari'a a Najeriya sun ce bincike da kuma gurfanar da waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka na cikin ayyukan da doka ta rataya a wuyan 'yan sanda. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San malami ne a tsangayar koyi da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano.
Ka san shi dama aikin ɗan sanda shine karewa, hanawa kenan, da kuma bincika da wato yin kokari a hana yin laifi. Kaga tun da yake akwai zargi wannan cewa yana da cewa wanda ake zargin suna da hannu a tarzoma, to nan abin da sanda suka abu ne mai kyau. Kuma ya kamata su tsaya tsayin daka ba sani ba sabo, kuma shi ma ya masa adalci. Kuma dama ka sani ko da dokar zaɓe ko ba dokar zaɓe dama laifi ne wannan kunshi a cikin kundin laifuka na penal code na jihar Kano. Saboda haka kada kaman dai dama sakaci ne yasa ake kokari a fito da irin wannan laifukan misali a cikin dokar zaɓe ko kuma a ce za a yi wata hukuma ta musamman akan laifukan zabe.
Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke kokarin tabbatar da dokar da za ta kafa hukuma ta musamman da za ta tabbatar da hukunci akan masu aikata laifukan zabe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka binnan Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 10 na safe ne da minti kusan 15. Yanzu ga shirin arewa a yau.
Domin arewa da harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masauran rubrikar mu da dawa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro, guncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu ji bangaren da mai martaba Sarki Muri Alhaji Abbas Tafida ke bayyana yanda al'ummar arewa ke kwance kan arziki musamman ma ta bangaren noma dan yaki da talauci. Sai kuma Jabir Kisu Sambo dake mana bayani kan yanda ta kafa makaranta dake shigar da yara karatun zamani.
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya.
Ga mai martaba Sarki Muri Alhaji Abbas Tafida dake kara bayani a matsayinsa na uban kungiyar shuka ciyawa a arewa dan hana fitinar makiyaya da manoma.
Da hankali ake riki kasa. Yan siyasa mu su daina rashin kunyan salle anan suna fada kan zabe. An gama zaben ka, kazo ka cuce mu, gobe kuma an yi zabe ka cuce mu. To a karshe banda fada me zai dawo a kasa. Dole ne mu saya Niger State alone ta isa ta ciyar da dukkan Nigeria. Taraba alone ta isa ta ciyar da dukkan Nigeria. Amma ka je Niger ka sami ta da je Taraba za ka sami wanda bai sai sabon wando ba, domin bai san abin da ya kamata yayi ba. Inda shekarun da muka kai daga independent zuwa yanzu bai kamata muna da 1/10 na jahilcin da muke da ciki a yanzu ba. Har yanzu kai yuriyan da muke ta kuka ai babu taki, to taki ma yanzu duk duniya an gane a kuskure ne wannan takin zamani da kake gani, domin yana kashe kasa. In kuka yi takin kashin shanu yafi alheri. Mu dawo wajen kiwo, ka san zogale kan ko? To wani abinci ne ya rike arewa ya wuce zogale da kuka. To yadda zogale ke gera mutum haka yake gera saniya. Yanzu muna suka zogale don talaka ya ci, don saniya ya ci. Ka dauki wake, wake akwai na miya, akwai kuma na dabbobi. Kowanne ne ka juya akwai sabon fasali, akwai glarasidia, akwai daga taste. Duk sauran duniya sun kirkiro wayannan abubuwa. Ina wanda muka yi? Muna da kasa enough, muna da kasa wadatacce. Amma ina aukinta? In ba mun mai da kasan mu mai auki ba, to duk abin da muke so mu yi ba za a yi ba. In kuka ce makiyaya da wannan suna fada, to waye suke fada a East kuma? Waye ne suke fada a Ibadan? Waye ne duk inda ka je a kasan nan yanzu gaskiyan ɗaya ne. Mun tara yara da ba su da sana'an kome, domin iyayensu ma ba su sami ga sana'an da suke yi ba. Karatunmu ya dawo suna kawai, a yi university 1000 a gaskiya ba ku ɗaya. In ka je University of Agriculture duka na Nigeria ka je ka duba ka gani, za ka samu lecturer kansa. In ka ce masa yaya spacing a masara, yaya ake shuka masara, sai ya yi tunani. So kun gane maganan? Maganan shi ne damuwan kasan nan hankali. Dole mu mai da kowa mai hankali a abin da ya sa a gaba. Sannan ne abin nan zai tafi daidai. Mu shuka shinkafa daidai, mu shuka masara daidai, to za mu sami shinkafa da masara yadda muke bukata. A yi kiwo kuma daidai, za mu sami nama da saniya kome yadda muke bukata. Yanzu kudin kilo na nama a kasuwa a rahansa 2,500. A 2,500 ne ma sai an jika naman awa 3 ya sha ruwa sannan a sa maka aske. To a gona na duk inda na kashe naira 300 ina samun kilo na lightweight, kilo na saniya. Ciyawan da zan ba saniya naira 300 zai bani nauyin kilo ɗaya a rana. Kilo ɗayan nan kuma rabinsa ne nama. So in na kace naira 300 ina samun naman nawa kenan? 1,200. Baka ga so hudu ba? Kowane gefe na kiwo da noma ka ɗauka za ka yi riba so hudu. amma talaka mu kusan ko 90% na manoman mu ba su riban kokobo sai asara domin bai san abin da ya kamata yayi ba ba yadda za a yi mu shigaba da jahilci ba ado da jahilci idan aka sami wannan fasali na ciyawa da sabon noma ba wai kawai mai kiwo zai yi gefe daya manomi zai dawo gefe daya ba a'a za su hadu su dawo daya kowa zai dawo yana kiwo yana noma abinda na fara yi a Taraba shine a raba ma kasan gefe biyu wannan shekara ayi noma ta nan ayi kiwo shekara biyu a can bayan shekara uku a canja wurin da ake noma ya dawo ana kiwo wurin da ake kiwo a dawo ana noma kasa ba zai mutu ba da naga ba ni da kakakin da zan busa kowa ya ji sai na fara nawa na raba gona na uku kowane shekara in yi masara anan in yi rogo anan in sa shanu anan ana zagayawa to in ka je wurin gaba ɗaya bai mutu ba kowa zai zo gonan sarki ya yi noma yaya ka san bai mutu ba
mun gode mai martaba Hajjia Bilkisu Sambo ta Susun Minal za ta bayyana mana muhimman abubuwa goma da take nakaltawa ƴan makarantarta.
Kaga kamar da na maka maganar dabarun inganta rayuwar nan zaka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma. Su san muhimmancin tukuna idan za su zo makarantar lokaci. Su san muhimmancin tattali, su san muhimmancin yi magana, su san muhimmancin kai abubuwa da dama.
Ina zuwa Hajjia Bilkisu. Ya kamata kafin mu wuce wannan gabar abubuwan inganta rayuwa na ilimin nan guda goma. Shin zaki iya lissafa su da ka ba tare da kin duba takarda ba?
Zan iya ingran iya lissafa su amma me ne dai da Turanci?
Eh, da zaki iya fasarawa.
Eh, zan iya fassara. To na farko shine akwai inda muke tabbatar da self esteem din mutum wanda ka san kai waye, ka yadda da kanka. So self esteem kuma akwai goal setting ka fahimci akan cewa ina da abin da nake so na cimma zan cimma shi akwai time management ina yana daga cikin abin da waɗannan matan a da ba su san da shi ba amma yanzu in ka ce musu karfe 10 ina son ku a nan wajen zaka zo idan yau dan siyasa ya zo ya musu ƙarya idan ya tafi ya da shi lokaci kaza da ka zo mana lokaci suna rike da wannan abun akwai value orientation akwai value na ake ce value ne da Hausa
mutum ya dinga darajanta
yawa darajanta kanka yawa sannan akwai kuma negotiation yau waɗannan mata da suke nan wala duk ilimin Bature in yazo wai danya musu dabara ya san da zai wannan din su ba zai iya ba because an yi grooming din su inda za su yi negotiating abu kuma mu koyar da su refusal skills
wannan sai an tattauna da su sun duba abin da ya dace da wanda bai dace ba kafin da yarda
haka kuma akwai refusal skills yanzu dai ƴan matan da je muka train su duk da yanayin rayuwa kuma yakan canja yau dai ba za ka zo ka ce wai za ka zo ka yaudare su da dan kana da kuɗi ko kuma dan wani abu sai ka ce yau ka yaudari waɗannan ba saboda mun koyar da su kalmar su san yanda za su ce no akan satin abu ba naki yawa akan naki sannan akwai kuma what are the other things
ina jin saura guda biyu ne ma baki tuna ba ko
eh so ka san yanayin al'amura so amma dai waɗannan abubuwa ne da gaskiya muke kokari mu ga akan cewa dan yanzu misalin ba alfahari ba karkashin wannan santa ya ba wani power da ina ga idan kana son mata 1000 ne a wannan yankin in dai har ka fito kace ai malama alkhairi ne tace because har suna suka bani saboda sun yarda akan cewa da nazo musu na kawo musu alkhairi a cikin rayuwar su na kawo musu because that ya tabbatar maka muhimmancin ilimi da daraja irin na malami ni dai gani wasu ma sun girme ni akwai matan da muka zo sallah tana yi sai aka ce tana ta dukufa ta aka ce ba haka bane tace ha ku za ku ya min shekaru amma kafin yau a waye gari baiwar Allah idan tana sallah idan wannan ita da kanta zata wannan so kaga akwai fannin addini akwai fannin zamantakewa akwai kuma da hidiman aure mun gyara aure da yawa yau a wannan karkashin wannan ilimi da muka koyar yau idan mace-macen aure duk da dai yes mun riga mun san yanda mazan lokaci suke da yanda ake so a gyara rayuwar auren sai sun ta san yanda suke ta wannan din shi amma dai a karkashin ilimin da waɗannan mata suke samu suna kokari su ga tarbiyyar gidansu ingantacce ne cikin ikon Allah
masu raro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Surah da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya
sai yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Malam Hamidu Kalala kuwa jihar Difa yace ina taya murna ga al'ummar kasar Najeriya bisa samun sabon shugaba da fatan muna addu'ar Allah ya sa shugaba ne mai adalci ne kishin kasa amin Sakon hadin gwiwa daga Sunusuma da Tijamagaram da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da malami Kurra garin Sarkin Noma suka ce ci gaba da jan akalan Najeriya da jam'iyyar APC za ta yi karkashin jagorancin Asuwa Jubola Ahmed Tinubu ko kadan mu hakan bai zo mana da mamaki ba dan kuwa daman sautari a Afrika jam'iyyar da take mulki ba kasafai take shan kayi ba koda kuwa jama'a ba su zabe ta ba kiran mu ga al'umman Najeriya shine su karbi wannan kyautar da Allah ya musu da hannu biyu daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa mulkin wannan shugaban ya sanya al'umman Najeriya da ma makwabtan kasashe da suke kewaye da ita dariya har kunni sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura yace ayyana dan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Alhaji Ahmad Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin Najeriya da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga al'umman Najeriya Allah ya sa mu amfana daga mulkin shi da fatan waɗanda suka fadi za su yi mubaya'a ga sabon shugaban kasar Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace zabe dai an yi an gama Bola Tinubu yayi nasara saboda haka muna yi mishi fatan alheri Ubangiji Allah ya taya shi ruku kuma yayi mishi jagoranci amin su kuma sauran ƴan takarar a Ciku Peter Obi da Kwankwaso da fatan za ku zo ku tafi tare dan ciyar da kasar mu Najeriya gaba to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
Sai yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen harkokin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine inda ya bayyana rashin daukan kwararren matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya. Yawan mutanen da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da yayi karo da jirgin dukun kaya a arewacin Girka a yammaci ya cimma 36 inda akalla mutum 85 kuma suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka Athens. A yau Laraba ne Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin ficewa daga kasarta a wani matakin tankiya bayan da Jamus ita ma ta dau irin wannan matakin a makon jiya. Umarnin ficewar da Jamus ta baiwa jakadun Iran biyu korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da Iran ta yankewa Jamshid Sharbhad dan kasar Jamus. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani a yau Laraba ya ce Jamus tana mata shishigi akan harkokinta na cikin gida da kuma harkokinta na shari'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garin bawul da shugaban kasar Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau Laraba. Kana ya yaba da matakan da aka dauka a kasar ya zuwa yanzu da yake ganawa da manema labarai a Tashkent Blinken ya ce ya bayyana mahimmancin yancin yan jarida da kuma baiwa yan kungiyoyin sa kai dama ya kuma tabo batun kokarin da Uzbekistan take yi dan kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titiye inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abun koyi ga sauran kasashe Blinken ya kai ziyara Uzbekistan ne rana ɗaya bayan da ya gana da sakwarorinsa biyar daga kasashen Asiya ta tsakiya.
masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 8:30 kina agogon Ghana zamu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada ku manta idan ana so a sake sauraron wannan shirin za a yi zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato Facebook Instagram YouTube da Twitter yanzu a madadin Aisha Mu'azu Julie Ladies Gresham da suka taimaka wajen hada wannan shirin sai injiniyoyinmu Al Santos da Kila ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe